Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauraron abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 18 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba ta saba aka saba gani ba da shugaban kasar China Xi Jinping a yau Juma'a. Kungiyar in amshin shata ta Wagner ta Rasha ta yi kokarin shigar da wasu santa Afirka domin yi wa Rasha yaki a Ukraine. Haka kuma za a ji cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a a jiya Alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan Yinama.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ministocin albarkatun ruwa daga kasashen yankin tafkin Chadi sun gudanar da taron shekara-shekara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan yadda za a farfado da harkokin yau da kullum a yankin mai fama da matsalolin tsaro.
Kan noman rani ta gurbata saboda ba ruwa, akwai harkar kiwo da su kama kifi to duk wannan abubuwan an samu koma baya. Saboda haka abinda muka fi mai da hankali na farko samun zaman lafiya a wurin, na biyu an samu an ci nasara akan wasu abu game da wannan yaki ta addaci da wurare da yawa.
Bayan nan kuma muna tafa da hira da shugaban rikon jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai Malabuni kan halin da ya tarar da jam'iyyar bayan da ya dawo daga duba lafiyarsa.
Allah ya dawo da ni lafiya, kuma dama na je neman lafiya ne, kuma na dawo lafiya, kuma na samu jam'iyya ta yi nisa a cikin shirye-shirye na babban taro na kasa da za mu yi 26 ga wannan wata.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Alhamis ne Amurka ta mayar da hankali kan kasar China, inda shugaban Amurka Joe Biden ke shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho da ba kasafai aka saba gani ba da shugaban kasar China Xi Jinping. Yayin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya roƙi duniya da taimaka wajen yaki da mamayar Rasha na tsawon makonni uku. Kasar China na ci gaba da zama muhimmiyar kasa wadda ke taka rawa a rikicin, lokacin da rahotanni ke cewa kasar Rasha ta nemi kasar China da ta ba su taimakon makaman yaki. Amurka tana ba da mafi yawan taimakon soji ga Ukraine, inda Biden ya sanar da wani shirin tsaro na dala miliyan 800 a wannan makon. Sakatare ya labaran fadar White House Jen Psaki ta ce mun bayyana matakar damuwarmu game da yadda kasar China ke kan tafarki ɗaya da Rasha da kuma tasirin da hakan zai iya da kuma illar da hakan zai haifar. Tattaunawar da shugabannin za su yi ta waya a yau Juma'a, in ji ta, wata dama ce ga shugaba Biden ya tantance matsayin shugaba shi kan wannan batu. Tabbas an samu furucin rashin goyon baya da rashin fitowa ta yi Allah wadai daga kasar China kan abin da Rasha take yi a Ukraine, wanda hakan na zuwa ne babu shakka kan duk wani abu da kasar China ta tsaya a kai, cike da muhimman ka'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da muhimman ka'idojin mutunta 'yancin kai na kasashe. Don haka kasar China ba ta yi Allah wadai da abin da Rasha ke yi ba, wanda hakan ke nuni da wani abu a cewar Jen Psaki. A ɗaya bangaren kuma, ƙungiyar 'yan amshin shata ta Wagner ta Rasha ta yi ƙoƙarin shigar da wasu sassan ta Afirka domin yi wa Rasha yaƙi a Ukraine, kamar yadda babban kwamandan sojojin Amurka a Afirka ya shaidawa muryar Amurka. Muna ganin wani yunƙuri na ɗaukar sojojin haya na Wagner aiki zuwa Ukraine, in ji General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka, a wata hira ta musamman da muryar Amurka a wannan makon. Townsend ya ce rundunar Afirka ta tura wasu kayayyaki zuwa rundunar Amurka ta Turai, yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Ya ce rundunarsa ta baiwa takwararta ta Turai EUCOM kusan ma'aikata 30, mafi yawa masu nazarin leƙen asiri da masu tsare-tsare, tare da samun wasu rundunonin soja na raba bayanan leƙen asiri da na binciken jiragen sama. Al'ummomi a ƙasar Sudan ta Kudu na fatan jin labarai game da yarjejeniyar zaman lafiya da sauye-sauye amma 'yan jarida sun ce zai yi wahala samun bayanai daga hukumomin gwamnati. Kompol Chang, shugaban kungiyar editocin ƙasa, ya ce samun bayanai na iya zama matsala ga 'yan jarida masu zurfafa bincike kan labaran da suka shafi jama'a. Moringa Nduru, kwamishinan yaɗa labarai, ya musanta cewa gwamnati na riƙe bayanai. Ya ce waɗanda ke da matsalar samun bayanan gwamnati na iya zuwa wurin hukumarsu su shigar da ƙara. An kafa yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin haɗin kan ƙasa domin ƙoƙarin kawo ƙarshen tashin hankula da yaƙin basasar da ya ɗauki tsawon shekaru 5.5 a Sudan ta Kudu. An ƙyasa kashe dubban ɗaruruwan mutane tare da raba miliyoyi daga yankin a yaƙin, a cewar Majalisar Kula da Harkokin Waje ta Duniya.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Ministocin albarkatun ruwa daga ƙasashen yankin tafkin Chadi, mambobin CBLT, sun gudanar da taron shekara-shekara a jihar Alhamis a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda suka tattauna da ƙwararru akan hanyoyin farfaɗo da harkokin yau da kullum a yankin mai fama da matsalolin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Batun ceto tafkin Chadi daga halin kafewar da ya tsinci kansa ciki ne babban abin da kasashen kungiyar CBLT suka sa gaba a 'yan shekarun nan, danganin al'ummomin da ke rayuwa a kewayen tafkin sun koma kan ayyukan da suka saba gudanarwa. To amma yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a 'yan shekarun nan ya sa taron na birnin Yamai karkata akalarsa wajen nazarin hanyoyin warware matsalolin tsaro a matsayin wani matakin share fage. Alhaji Suleiman Adamu shine ministan albarkatun ruwa na tarayyar Najeriya.
Harkar noman rani ta gurbata saboda ba ruwa, akwai harkar kiwo da su kama kifi da duk wani abubuwan an samu koma baya. Saboda haka abinda muka fi mai da hankali na farko samun zaman lafiya a wurin, na biyu an samu an ci nasara akan wasu abu game da wannan yaki ta'addanci da wurare da yawa wanda mutane suna koma ƙauyukansu da garuruwansu. To akwai tsari na yadda za a inganta tattalin arzikinsu da inganta rayuwarsu ta kowane fanni, ilimi, lafiya da sauransu.
Ministan albarkatun ruwa na jamhuriyar Nijar Alhaji Adamu Muhammad na ganin alamun cin nasarar shirin da aka sa gaba a bisa la'akari da yadda kowace daga cikin kasashen yankin ta ɗauki wannan magana ta ceto tafkin Chadi da muhimmanci.
Ita CBLT da kanta tana aika na wajen gine-ginen lokal, suna aika na wajen yaya ne horar da mutane, ana aika na wajen wannan yaƙi da hamada. Muka ce akwai 'yan kurakurai kun yi kokonin baya, shugaban ƙasa da ya zanci bisa ga conference de cadre ya nuna wannan 'yan kurakurai kuma za a ɗauki matakai. Yanzu ma commission tana bisa gare ta saboda kuna ga manyan komandodi na first unit ga sunan zaune tare da mu, za a tattaunawa kuma su ga wani irin ƙarin kokari ne za a iya kawo bisa gyaro wannan 'yan matsaloli wanda ake samu. Kuma kun san akwai ayyuka da aka nemi duka wanda ke garuruwan nan, masu tumatir nan, masu tattasai, masu kamun kiyi, su koma bisa ga ayyukan.
Da ne dai kungiyar ta fara tuntubar masu hannu da shuni domin samun haɗin kansu a wannan tafiya da ke buƙatar makudan kuɗaɗe da isasshen lokaci.
Muna kan mataki na farko, mun fitar da taswira ta yadda muke ganin za a yi ƙara wannan bincike, kuma muna tattaunawa da ƙasashen duniya da su bankin Arayin Afirka da sauransu mu ga yadda za a samu kuɗin da za a yi wannan nazari, wannan bincike da ya kamata da ƙwararru ya kamata so su yi. To su kansu ƙwararrun ba za su zuwa su shiga su yi wannan aikin ba sai ana da zaman lafiya a wurin nan. Saboda haka muhimmin dai abu shine mu samu zaman lafiya, mu samu a inganta rayuwar jama'a bayan sun koma garuruwansu. To daga nan kuma sai a shiga wannan ƙuduri na inganta shi tafkin kansa.
An da ya bayyana cewa za a damƙa takardun shawarwarin da taron na haɗin gwiwar ministoci da ƙwararru ya tsayar a hannun shugabannin ƙasashen kungiyar CBLT ta ƙasashen yankin tafkin Chadi don zartarwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis don tsawaita tare da inganta aikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan UNAMA na tsawon shekara guda, yayin da kasar ke fuskantar kalubalen jin kai. Udrin ya tabbatar da cewa Yinama tana da ƙarfi wajen inganta tattaunawa ta siyasa da saka idanu da bayar da rahoto game da ƴancin ɗan adam da kuma ci gaba da sauƙaƙe taimakon jin kai da buƙatun bil'adama da kuma yin hulɗa tare da duk masu aiki a Afghanistan. Kuma wannan ya hada da Taliban akan duk waɗannan al'amura. Inji jakadiyar Norway Mona Jul wadda tawaga ta ce ta tsara ƙudurin. Ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 14 banda ƙuri'ar Rasha ya sanya haƙƙin bil'adamin musamman na mata da 'yan mata da kuma tsiraru ya zama a sama. Hukumomin Taliban sun yi alƙawarin buɗe makarantun sakandare da jami'o'i ga yara 'yan mata da mata daga ranar 22 ga watan Maris ɗin nan. Wasu 'yan majalisar da dama sun ce za su sa ido don ganin an yi hakan. Daga ƙarshe a jiya Alhamis shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai ƙara shekarun yin ritaya da rage haraji da kuma ƙara sassauta dokokin kasuwanci idan ya sake lashe zaɓe a karo na biyu a zaben da za a yi a wata mai zuwa. Yana mai neman hanyar ci gaba da sauye-sauyen harkokin kasuwanci. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai yiwuwar Macron ya lashe zagayen farko na zaben da za a yi a ranar 10 ga watan Afrilu. Sannan kuma ya doke kowane ne abokin hamayyarsa a zagaye na biyu na ranar 24 ga watan Afrilun. Tazarar da ya daɗe yana riƙe da ita ta ƙara a 'yan makonnin nan, inda masu kada ƙuri'a suka amince da ƙoƙarinsa na diflomasiyya game da yaƙin Ukraine. Macron ya shaida wani taron manema labarai cewa muna kan matakin da za mu iya kawo sauyi na gaske. Ya jaddada ƙirarsa ta haɓaka harkokin kasuwanci ba tare da al'umma sun ji hauhawar farashin kayayyaki ba. Amma Macron ya ce yana son ganin ta hanyar sake fasalin tattalin arziki.
A gaida Sarfil Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Yobe kuma shugaban kwamitin rukun jam'iyyar APC mai Malabuni ya dawo bakin aikinsa, inda ya wani zama na musamman da 'ya'yan kwamitinsa a ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa a kwamitin kuma gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello. Bayan taron ne Buni ya gana da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ga yadda hirar tasu ta kasance.
Allah ya dawo da ni lafiya, kuma dama na je neman lafiya ne, kuma na dawo lafiya, kuma na samu jam'iyya ta yi nisa a cikin shirye-shirye na babban taro na ƙasa da za mu yi 26 ga wannan wata, wanda komai dai ya kankama, duk shirye-shirye dai kamata a yi tun da na bari a hannun shi gwamnan jihar Niger. Wanda ya riƙe kafin na dawo ya yi iya ƙoƙarinsa ganin duka shirye-shirye da ya kamata a tabbatar suna tafiya daidai kamar yadda ya kamata.
Akwai labarai da suka yi taɓulla bayan tafiyarka cewa akwai wasu waɗanda suka yi ko cin dunduniyarka ne ko yin wata maƙarƙashiya ne na ƙwace ikon riƙon jam'iyyar a hannunka. Ya ka ji da ka samu wannan labari?
Ni wannan bai dame ni ba, saboda dama shi makamashin jam'iyya a yi surutu ne, ba da za ka raba magana da jam'iyya domin ita ce makamashinta, ta kuma masu yi dole su yi. Don shi ba da za ka yi ka raba jam'iyya da magana, walau ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, so dole ne iri wannan dole ne na faruwa. Musamman ma kamar ni na saba da iri wannan, domin masu sauraro za su iya tunawa tun 2014 nake sakataren ƙasa, na yi wa'adi na farko shekara 4 na ƙara tsayawa, 2018 na ƙara ci zan yi wa'adi na biyu na zama ɗan takarar gwamna, kuma na zama gwamna a cikin aka jam'iyyar ta ɗauki hanyar wargajewa aka ce in zo in gyara. Kuma alhamdulillahi da na zo ya kokarin mu a matsayin mu na 'yan adam mun zo mun samu jam'iyyar nan tana da membobi miliyan 12 da 'yan kai, yau kuma muna da membobi miliyan 41,700 da passport nan su da PVC numbers nasu wanda bai taɓa faruwa ba, kuma mun shigo da gwamnoni jam'iyyar PDP masu ci guda 3 banda senatoci da yan majalisan tarayya da yan majalisun jiha da ma deputy governor na Anambra da muka shigo da shi da tsofin gwamnoni tsofin senatoci tsofin yan majalisan tarayya da manya-manyan shugabanni a kasar nan da dama sun yi sha'awar tafiyar sun bi to inda ba a tabaka abin a zo a gani ba za su yi sha'awar jami'an su shigo ba to wannan duka yana daga cikin nasarori da muka samu cikin dan kankanin lokaci da muka yake abinda kuma galibi jama'a ba su sani ba mu ba zababbun shugabannin jami'a bane mu sunan mu in committee gudanar da jami'a zuwa taron kasa wanda ita ce abinda aka bamu a matsayin amana mu tabbatar cewa mun yi shi kuma mun yi yadda ya dace kuma muka fara zabukan nan tun daga matakin anguwanni muka zo na kananan hukumomi muka zo na jahohi yanzu ana so a karkare da babban taro na kasa 20 ga shi daga wannan wata wanda duka daga cikin nasarorin abinda muka samu muka yi
gwamnatin jihar Yobe mai Malabu nike dan a hira shi da wakilin mu Madina Dauda kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya shugaban kasar America bai da lafiya zai fito ya ce ma kasar ga abin da ke damuna to ka kwatanta da kasar mu sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance
ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke nuna damuwar damaruwan da ake a game da rashin lafiyar shugabannin da ake ganin suna da gata ko da ke dai kuma ganin gazawar gatar ake neman yi a masar jan tarayyar Nigeria kamar dai da aka ji daga bakin wani sanata
sanatoci suka duba ko ka cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba
game da magana mulkin da mukami ga mata a kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya kuwa maganar ciya yanzu take tatata
dalilan da suka sa aka samu wannan matsala matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba
wallahi wallahi a lokacin nan tsaya takara kusan kashi 80 mata ne suka fito suka tsaya mu saboda haka ne bin tabbai dace mata ba su tsaya ɗan uwan su mata ba
washin ina aka kwana ne game da matakan da aka dauka biyo bayan kartakabiyar kartar junan da aka samu a shugaban da biyar APC a matakin kasar da aka dinga karan batta
ba abin da suka canja banda zubar da mutane da suka yi a cikin committee da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum 1000 sun dawo da su mutum 700
wadake dai wani tsohon dan masar da shi aka kirkiri jam'iyyar APC ya ce dama can kasuwa ce ta bukata
dalilin da yasa aka yi jam'iyyar APC shine domin a karbi mulki daga jam'iyyar PDP shi yasa muka samu halin da muke ciki a yanzu
wadannan faso mun tabu muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da wasu masu sauraro suka ce yanzu ya riga ya daga tuta shiri na 57 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna masu sauraro da kuma yan siyasa yadda za a yi a samu wa al'umma mafita me yiwa neman mafitar kuma amanar tattara tarin kudirin da za a tura ga mata yasa Hajiya Mariya Abdullahi Garkuwan Bakori ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa mata ma dai ya kamata kundin tsarin mulki yayi musu wata gata
to idan kika kalli yawan mata da ke fitowa zabe a kullun aka tashi yan zabe sai ki zato mata ne za su tsaya takara amma ko yaushe mata ke tura mota ta basu da kura saboda haka kin ga wannan zai sanya mata su fito gadan-gadan dan ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana mata fitowa shine gwagwarmaya da namiji su sai ka shirya musamman a wannan siyasa wadda ta fito wadda maza ke ɓannatar da kuɗi amma muddin aka keɓe su ku jiyo kallo aka ce musamman wannan na mata ne zai kasance mata ne za su yi takara da ƴan uwan su mata
kina ganin mata za su so juna su mara juna baya a wannan tafiyar
bari ga miki wannan wallahi wallahi a lokacin nan tsaya takara ta bakuri kusan kashi 80 mata ne suka fito suka tsaya mu saboda haka ni ban taɓa yadda da wannan kalma da ake cewa mata ba su son ƴan uwan su mata ba
sai dai kuma wani jigon jam'iyyar PDP daga jihar Kanawa Kamar Sa'idu Bello ya ce ya kamata a gane akwai manya-manyan matsaloli game da baiwa mata dama kuma ciki har da su kansu mata
matan kansu ba su cika fito da kansu cikin harkar siyasa ba kalilan ne suke shiga harkar siyasa na biyu a al'adu da aka taho da shi musamman inda musulunci ya girma ba a san a ba mace ta shugabanci al'umma sannan kuma su kansu matan ba kowace take ma da sha'awar harkar siyasa ko ta jure mata ba saboda sun fi son su sa kansu a kungiyoyi na ci gaban mata ko zamantakewa sannan jam'iyyun siyasu da suka taho yawanci ba a doro su akan gwadaban aqida kamar yadda aka samu a baya ba akwai matan da suka jajirce aka yi komai da su a baya kuma sun tsaya duk da basu karatun boko ba amma ilimin su na siyasa ya kai da dole ka tafi da su
washin ina aka kwana game da maganar ta taburzar barrakar junan da aka samu a cikin jam'iyyar APC a matakin kasar da aka dinga karambata tsohon dan masarjan tare Najeriya sanata alkali Abdul Kadir Jajeran jihar Yobe ya jirge jawabin jawankanin cewa irin abun da aka gani a makon jiya kawai wani tabkata annati ne da za a kira shi a matsayin shiririta
ba abun da ya canja mai mala shine shugaban jam'iyya kuma kamun ya tafi ya tsara jadawali gaba ɗaya na yanda za a yi duka rashin lafiya na jiki da jini yanda ya dinga tereren jam'iyyar nan ya kudu da arewa duk ya kai jam'iyyar nan yau ta samu tushe ta samu zama da gindinta garam sannan kuma a zuwa cewa za a yada ganga bayan an ci moriyarta to sai muka ce ba kyautawa kuma ma hawan kawara ne ya kai wa tsarin mulki da kuma tsarin jam'iyya idan su mallan nasir ba su sani ba su koma su je su duba takaddar da aka sa hannu aka nada mai mala da shi da ɗan kwamitin sa su za su yi zaben nan na convention kuma mai mala ya sa hanyar zaben nan tren-tren ana yin ta to ba mu ga wata azazzala ce aka ce wai wani ya zo an sa wani wani shine wai shugaban rikon kwariya ba taɓa yi ba kuma ba ra'ayi ba ba abin da suka canja banda zubar da mutane da suka yi a cikin kwamitoci da ya nada na wanda za a gudanar da wannan tsarin zaben daga wajen mutum 1000 sun dawo da su mutum 700 alhamdulillah kuma zabe ta gobi bakin su
sai kuma duk da ta tsohon dan masokilan tare na janda da shi aka kafa jam'iyyar APC honorable Nasir Garba dan tiye ya ce dama can an kafa jam'iyyar APC ne akan turba ta kasuwar bukata
ai APC haduwar jam'iyyu ne daban-daban suka zo suka hadu don biyan bukatar wannan lokacin dalilin da yasa aka yi jam'iyyar APC shine domin a karbi mulki daga jam'iyyar PDP ba mutane bane suka zo suka yi jam'iyya bisa ga manufa kamar yadda ake kowace jam'iyya a kasar nan shi yasa muka samu halin da muke ciki a yanzu wannan shine ba komai ba duk abin da zaka zagaya zaka dawo akan wannan cewar wannan shine dalilin da yasa aka yi APC
kuma wasu suna ganin cewa yanayin ya bambanta da wancan na kokarin kwace mulki daga wata jam'iyya
duk yanayi dai ne wancan lokacin ma haduwa aka yi wasu ne suke so su samu mulki yanzu kuma mulkin sabon zubi za a yi wannan ita ce matsalar kowa yana da tasa bukata
tun bayan tagajin tun kuɗe bukatar shugaban kasa ta baiwa masu mukami damar taka takara kafin su aje mukamin ya sa wasu ƴan kasa suka fata ne lalle a wannan karan ƴan masar tarayyar Najeriya sun fusata ko dake dai shugaban masu rinjayen masarjan tarayyar Najeriya sanata Yaya Abdullahi Abubakar ya ce ya kamata yayi bayani don goge dukkanin jita-jita
abinda mutane za su iya kai da shi shine mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayin su saboda haka ba kaman ba zan jin tarwa muke ba shugaban kasa ina shi kore kowa nan kowa dai dai yake ta kowa in muka je za mu yi ai mu abinda muka so ma cewa akai abun committee har aje ai komi yadda ake yin tsarin doka suka ce kai mu ba haka muke so ba abin da muke so cewa wanda duk yake so canza wannan ya je kotu
to amma yanzu matakin da kuka dauka ba ka ganin kaman kun amince da abin da kotu ta gindaya muku
ai ba kun da ku gindaya muku komai ba mu mun yi aikin mu haka har da dokoki haka dokokin majalisa take
to tunda shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya
tana nan halattacciya ai shi ya duba ne yace a don Allah nan gehin an duba da idon rahama to sanatoci suka duba da zuwa suka ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba
tun bayan sake ficewar shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban jam'iyyar APC zuwa ketare dan duba lafiya wasu ƴan kasa suka fara mika kokon barar baje bayanin gaya wa duniya cewa wai me ke sa shugaban kasa ke yawan fita sai dai tuni mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma lauya mai zaman kanshi Barista Elzubair Abubakar ya ce wannan kuma wani laifi ne da kai tsaye za a iya jingina wasu makusanta.
Akwai bukatun dama ya rika fita lokaci-lokaci yana kula da kanshi. Wannan ba za a ce laifi ne a doka ba. Sai dai alƙawarin da yayi ne game da asibitocin Najeriya da kuma alƙawarin da yayi na cewar in ya zama shugaban ƙasa dukkan jami'an gwamnati ba wanda zai fita ƙasar waje ta dalilin jinya, saboda ya ce zai gina asibitocin da ake da su a waɗancan ƙasashen ta yadda dukkan mutanen mu za su yi jinya ne a Najeriya. Da ya cika waɗancan alƙawuran da yayi, da medical check up a nan Abuja ma sai a mashi.
Amma ana maganar barista Sabo da likitocin da su suka san yanayin jikin shi, wanda ƴan Najeriya ba su suke tun a baya ba, shine kila zai sa dole ya rinka ficewa.
Bana musu da haka, amma da ƙasar mu tana da waɗannan facilities, da ba yadda za a yi ma a ce wani mu zai tunanin ya fice ya je wata ƙasa. Kuma abin da zai baka mamaki ikara, in shugaban ƙasar America bai da lafiya zai fito ya ce ma ƙasar ga abin da ke damuna. Ka tuna Eisenhower, abin da ya fito ya faɗa ma mutanen su kenan. To ka kwatanta da ƙasar mu, sai ma hadimansa su fito su ce duk ƙarya ne, lafiyan shi kalau, kai ko ciwon kai ma baya yi, sai an kai shi asibiti sai mu gan shi kwance.
Sai duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara gigita, domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 437 ne su yi sallama sakin kudin da suka dafe. Sai dai kawai da yake daga cikinsu akwai kaɗan da ke da damar da za su maimaita. Kuma a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kuka ji a cikin wannan shiri tun ma muna tatata. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake fada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Idris Bashir, imamin babban masallacin Juma'a dake garin Aba cikin jihar Abia a kudancin Najeriya. Nasihar mu ta yau ta karkata ne akan abinda ya shafi jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a lamuran mu da kullum. Jin tsoron Allah na kawo mabawa mafita daga matsalolin da yake ciki. Jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana kai bawa ga ɗaukaka da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tsinci kanmu a cikin halin gagani kai a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, musamman sace-sacen jama'a, cire mutane a hanya, kone gidaje da dukiyoyin jama'a, kauyuka da sauransu. Ya ƴan uwana ƴan Najeriya, mu ji tsoron Allah subhanahu wataala. Allah sai ya fitar mu daga wannan kangin da muka fada ciki. Dan ya fada a cikin Alkur'ani, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtazin. Wannan da ya ji tsoron Allah, wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, hakika Allah subhanahu wataala yarzuquhu min haythu la yahtazin, zai azurta shi da inda bai yi tsammani ba. Imana kenan, idan muka ji tsoron Allah, Allah zai fitar da mu daga kangin da muka tsinci kanmu a ciki na halin rashin tsaro da sauransu. Allah muke roƙo ya kawo mana ɗauki waɗanda suke irin wannan ta'addancin, kuma in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su, in ba masu shiryuwa ba ne ba Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka tsare mu, ka tsare imanin mu, ka tsare mutuncin mu, ka tsare ƙasar mu Najeriya baki ɗaya.
Da fatan an amfana. Saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon taya murna ga ango Mahmud Ahmed da aka fi sani da Baffa, da amaryarsa Fatima Isa mai Shanu, wanda za a ɗaura aurensu a gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe a sabon birni da ke Sokoto. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salaman Abu daidai ta mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.